Babban labarin abin takeici shine na DPO Salman Ngodo wanda ake yi wa lakabi da kwanta-kwanta wanda ya yi sanadiyar kashe wani matashi mai suna Awolu Anguwar Brigade cikin birnin Kano fiye da shekaru 20 da suka wuce wanda har yanzu gawarsa ke kwance a asibitin Murtala na birnin Kano. Kodayake babban statin ɗan sanda na wancan lokaci marigayi Ibrahim Kwamasi ya sallami DPO kwanta-kwanta daga aiki amma har yanzu ɗan sanda sun gaza gurfanar da shi a gaban kotu. Sai a ƴan makonnin baya ga mayar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun farfado da wannan magana kuma Comrade Haruna Ayaji da ke zaman daraktan kungiyar shine ke bin kadin lamarin.
Na farko gawa mun tabbatar akwai ta, ya gaya mu ɗauke ta tunda magana ce a kotu ba wanda ya sai ba da izini a ɗaugawa sai kotu. Sannan na biyu kuma ya matsayin shari'a domin mu san abin da yake da akwai domin mu ɗau mataki na gaba. To a halin da ake ciki dai yanzu sun turo mana takarda ƙarƙashin CR wato chief register da mu je mu zauna da deputin sa domin mu tattauna wannan roko da muka yi kwaya biyu mu san matsayin wannan roko. Kuma alhamdulillahi wannan magana da muka yi ta a media ta isar ga shi kansa Attorney General for the Federation. Sun zo nan Kano sun kira ni mun zo na mun yi magana har suka ce su ma su ba da gudummawarsu. Har yace zai kokari ya shiga domin a ba mai haƙƙi haƙƙinsa.
Dangane da zargin ƴan sanda da kashe wani matashi mai suna Saifullah kuwa ɗan unguwar Kofar Mata a birnin Kano cikin watan jiya na Oktoba, Comrade Ayaji ya ce
ni na ɗauki gawa da ni da masu haƙƙi aka tafi Aminu Kano Teaching Hospital inda suka aminta suka ba mu certificate na cewa wannan bawan Allah ya rasu. Sannan kuma muka zo muka yi rubutu muka tura wa shi commissioner na ƴan sanda na jihar Kano akan meye matsayin wannan haƙƙi na wannan bawan Allah da aka rasa da ya rasa ransa ga masu ban haƙƙi. To alhamdulillahi ta ƙarƙashin shi DLC Balarabe wanda shi na OC Antidaba ya tabbatar mana da cewa waɗanda suka ana zargin su sun aikata wannan laifi to suna nan a tsare. To hakan ta sa muka gaya wa dangin wanda suke bin haƙƙin jinin ɗan uwansu kuma sun aminta da bin da ake yi.
Ko me yasa ya jiha irin ta Kano mai yawan jama'a ba ta shiga waccan zanga-zanga ta ƴan sanda? Comrade Abdulrazak Alkali shine daraktan ƙungiyar Organization for Community Civic Engagement mai rajin shugabanci na gari kuma mai bara baya ga harkokin gwagwarmaya.
Mu a nan arewacin Najeriya maganar wannan gaskiya ba su samu jama'a ba. Ni sai da na yi ɗan ƙaramin bincike idan ka tara mutum goma ka tambaye su ya taɓa sanin ma menene SAS unit na ƴan sanda za su sai tara su faɗa ma ba su taɓa ji ba. To wannan ya daga cikin da ya sa mu kuma matsayin masu wakiltar al'amuran jama'a muka ƙi shiga domin ba za ka shiga abin da kawai za ka shige shi ne saboda ana yi a wani guri. Amma abinda na so gwamnati ta gane cewa akwai 'yan Najeriya da yawa da suka shiga ba maganar SAS ce kadai ta sa suka shiga, akwai batutuwa wanda da yawa 'yan Najeriya suna kufula da gwamnati a kai. Akwai wahalar rayuwa, akwai tsadar rayuwa, akwai batutuwa da yawa na cin hanci da rashawa a cikin tsarin gwamnati. Saboda haka 'yan SAS sai ta zo ta ba da wani yanayi inda jama'a za su iya fitowa su nuna kushinsu.
Ga alama dai har yanzu da saurari na Akaba ga wannan lamari na zanga-zanga da ya haddasa hasarar rayuka a wasu sassan Najeriya da kawo rushe rundunar SAS. Detective Awal Bala ƙwararre ne akan binciken laifuka masu sarƙaƙiya.
Abinda muke duba mu criminologist me wannan matsalar za ta haifar nan gaba ba wai abinda take ake yi a yanzu ba ko ku wanda aka fito da shi a take. A'a, shawarar da muka bayar a rushe SAS shine take nuna cewa sai an rushe SAS sannan za a gano waɗannan wayayyen abubuwan da aka shiryo kafin a yi. Da ba a rushe SAS ba, da yanzu Najeriya sunanta ba Najeriya ba yadda suka shirya a wannan lokacin. So suka yi a ƙi rushe SAS ɗin, a fake da wannan SAS ɗin, a dinga cin zarafi a ma tifar da gwamnatin Najeriya. Duk abin da za su ƙirƙiro da shi su fito da shi an riga an gano 90%. Wannan ya haska a gwamnatin Najeriya sun gano cewa akwai ma waɗanda suke hassasa abin nan, akwai waɗanda suke ɗaukar nauyin abin nan, ba ma a nan ƙasa Najeriya ba, ha a ƙasashen waje.
Akalla dai za a iya cewa mazauna yankin arewa maso yammacin Najeriya da ke zaman ƙananan 'yan kasuwa da manoma na buƙatar tallafi da samar da guraben aiki ga mata da matasa musamman a bana da ambaliyar ruwa ta ɓanna ga galibin sassan yankin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.